من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala kawo mai yausha shida ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1438 kuma 11 ga watan 6 miladiya 2017 wannan masallaci na mai tarin albarka masjidul imam al-qayyim rahmatullahi alaihi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine majlisin mu na 19 kuma muna cikin suratul maida zamu tashi insha Allah ta'ala aya ta 107 bismillah man
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in 'udira 'ala annahuma istahaqqa isman
بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى يا بام أمرني أكن يدعك رب تشهد توصية أسلي وصية إذا نزا أيتا أنا بقاتر أتيد الشهدو بدابيو شهدن ننسكسن شي مسلمي عادلي دقدن جم ممتشم وان بزي وصية يزا أمتاني بدابي دقدشن دنجن سمسلمي يربو تشهد يربو توصية سا سزم شهد saboda magada a zo a gabatar musu da wannan kada a samu shakka ko a samu kokwanto ko a samu wata damuwa sakamakon wannan wasiyyar da yayi. Allah ta'ala ya ce mana idan ba a samu musulmai guda biyu ba a halin tafiya wannan mamacin yake kuma wasiyya zai yi to babu laifi ya zabo daga cikin kafirai guda biyu domin su zama masa shaidu. Amma idan waɗannan kafiran suka zo suka ce su shaidu ne akan cewa wane yayi wasiyya ga ta a rubuce su ne shaidu, to idan dangin mamacin suna da shakka a game da gaskiyar su ko a game da amanar su, to sai su rantsar da su su zabi wani lokaci na ibadar waɗannan mutanen da ba musulmai ba a sa su rantsa cewa tabbas wannan shaidar da suka ba da ita shaida ce ta gaskiya kuma babu cuta a cikinta, babu cin amana a cikinta, kuma babu ƙarya a cikinta. Wannan ita ce ka'ida. Mun ji cewa ai da shaida kafiri malaman mu sun yi sabani a kai, malamai guda uku al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Shafi'i, al-Imam Malik rahmatullahi alaihim suka ce wannan ayar su suna ganin ma an goge hukuncinta, suka ce kafiri ba zai zama shaida ga musulmi ba. Amma malamai wasu waɗanda ba su ba a cikin malaman da ake suke da mazhabobi guda hudu shahararru al-Imamu Ahmad bin Hanbal da wasu malamai da yawa sun tafi akan cewa a'a ai wannan bayanin da Allah ya mana ana bayani ne a hali na lalura, asali kafiri baya zama shaida. To amma idan an shiga lalura ta halin tafiya babu musulmi, to babu laifi a tsaye da kafirai shi wannan shaida. To shi ne Allah ta'ala zai ci gaba da mana bayani domin ɗaura wannan hukuncin. Shi Allah ta'ala ya ce fa in usira, idan aka gano ala annahu mastahaqqa isman, akan cewa waɗannan shaidun guda biyu da suka kawo shaida sun yi ƙarya sun ci amana, fa akharani yaquma maqamihima, فآخران يقومان مقامهما فسي أسامو قدابي وسلطاني قدابي ستعي أمقفنسو من الذين استحق عليهم الأوليان دقى شكين دنج ممشي قدابي وأن دسوك فتشن شنتا سو وكلشيش فيقسمان بالله متاني قدابي من دقى دنج سسي سرنت إلى ألا لشهادتنا سشي والله شيدا مموبينا أحق من شهادتهما ita tafi cancanta da a karbe ta fiye da ce sheda wadancan guda biyun da suka yi kariya wa ma atadaina kuma wallahi matukar muka ketara iyaka mu ma muka ki fadin gaskiya inna idhan lamina adh-dhalimin wallahi mu ma mun zama cikin az-zalimai wannan aya karin bayani ne a game da ayar da ta gabata a baya idan masu shedun nan guda biyu wanda suka zo suka zama shedan mamaci ya rubuta wasiya sai aka ga wata alama ko ta bayyana balo-balo cewa ƙarya suke dangin mamaci suka gano cewa ƙarya waɗannan shedun guda biyu suke yi bai yi wannan wasiyar ba ko kuma sun yi azarbabi a cikin wasiyar sun yi ƙari ya yi wasiya cewa a ba wani da wani da wani filaye na guda biyu kwata-kwata da suke unguwa kaza layi kaza sai aka ga wannan wasiyar tasu ba ta gaskiya ba ce sun ƙara shegi ɗaya kwata ya ce a bada ko kuma ya yi wasiya ƙila cewa a ba wani 500,000 sai suka zo suka ci ai miliyan ɗaya ya ce a bada to a nan dangin mamaci Allah ta'ala ya ba su dama su wurgar da shaidar waɗancan amma ta yaya za su wurgar da ita sai su wakilta mutane guda biyu daga cikinsu su ma sai su miƙe sai su rantse su ce wallahi tallahi mun rantse waɗannan mutanen da suka zo suka ce su ne shedun mamacin nan cewa ya wasiya ƙarya suke sun ci amana su ma su rantse da Allah to daga nan idan suka rantse da Allah madaukakin sarki shikenan sai ai wurgi da shedar waɗancan su kuma sai a karɓi shedar dalilin da yasa za a karɓi shedar su ga aya ta faɗa ce min alladhina istahaqqa alaihimul awliya su suka fi cancanta dama da mamacin kila ma suna da gado haƙƙinsu ake nema a ci to abu na farko kenan sannan abu na biyu sai Allah ta'ala ce kuma su ƙara da rantsuwa bayan kasancewar su dangin mamaci to su ƙara da rantsuwa sai ya zama rantsuwan nan ta ƙarfafi dangantakar an gane cewa ƙarya waɗancan suke yi wa suka ƙaryata su dangin mamaci cewa wannan wasiya ko dai ba ta ko kuma akwai ƙari a ciki to sai ai wurgi da shedar waɗancan shedun guda biyu kafirai ne dama ko ku a musulmai ne da aka rantsar da su suka rantsi akan cewa shedar da suka bada ta gaskiya ce sai aka fi shedar waɗannan mutane guda biyun daga cikin dangin mamaci wanda suka ƙaryata shedar waɗancan sai ai aiki da ita ko dai ya zama shedar wannan wasiyar ta zama ba ta kwata-kwata idan suna musu ne akan samuwar wasiyar idan kuma suna da shakka ne akan adadin abin da aka ce a bada to su abin da suka yadda cewa a badan nan shi za a bada sauran abin da waɗancan shaidun suka kawo cewa a bada sai a ki yadda da shi ina jin mun gane ai babu kwana-kwana a cikin magana mun gane ai to shine abin da Allah ta'ala yake mana bayani akai cewa in an gane cewa masu shaidan nan ƙarya suke yi to ai wurgi da shaidar su ta hanyar dangin mamaci su zaɓi mutum guda biyu daga cikin su su ma su rantse wajen ƙaryata waɗancan daga nan in suka ƙaryata su sai ai aiki da su magana su a ki aiki da maganar waɗancan daga nan sai a zartar da abin da yake daidai za mu ji abin da malamai suka ƙara bayani a game da wannan cikin malaman tafsiri karanta aya ta gaba tana da alaƙa da ita zalika adna
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ
اللَّهُ تَعَالَى شَيْءَ ذَلِكَ أَدْنَى وَنَنْ شِيَ فِي شَنْشَنْتَا an ya'tu bi shahadati ala wajhiha, da su zo da sheda akan fuskar yadda shari'a take son a bada sheda. Aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, ko kuma su ji tsoron cewa kada a ki karban shedarsu. Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, ku yi taqwa. Wasma'u, kuma ku riƙa sauraron abin da Allah ta'ala yake faɗa muku. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, Allah ta'ala baya shiryatar da mutanen da suke fasiƙai. Nan tauraya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mana, ya ce wannan bayanin da aka yi mana tun daga cewa shahadatu bainakum idha hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyati ithnani dawa 'adlin minkum aw akharan min ghayrikum in khiftum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatu al-maut. Da kuma فإن أثير على أنهما استحقا إثما. فوالنن آيوين قدادي دا أكي بياني أكي ند أكي ربو توسيا دا كما يد أكي سيدا شيدا شي الله تعالى يشي أني ونن بياني ني دو ممو مسلمي ما سي إيماني مسن يد أكي ربو تشيدا شيدا توسيا يد أكي زوا دا إتا أفسك دا شرعا تيد دا إتا وشن بياني دا أكمانا cewa asali idan mutuwa ta zo ma mutum ana buƙatar wajibi ne a maganar mafi yawancin malamai ya rubuta wasiyya ko ya faɗi wasiyya wani ya rubuta. Idan aka zo rubuta wasiyyan nan, to za a tsaye da shaidu guda biyu. Shaidu guda biyun nan sharaɗi ne na asali su zama musulmai, su zama daga cikin dangin mamaci. Idan ba a same su ba a halin tafiya yake, ko babu laifi a amfani da kafirai su wakilce shi a matsayin su ne shaidu. Amma idan suka kawo shaidan nan ana shakka a game da gaskiyarsu, to sai an rantsar da su. Su rantse cewa shaidar gaskiya suka bada. Bayan sun rantse, daga baya sai dangin mamacin nan suka gane cewa akwai ƙarya a cikin maganarsu, ko maganar tasu kwata-kwata ƙarya ce. To anan sai ai wurgi da shaidarsu ta hanyar shaidu guda biyu daga cikin dangin mamaci su tsayu su ce su ba su yarda da wannan shaidar ba, kuma su rantse da Allah maɗaukakin sarki. Daga nan sai a ki karɓan shaidar waɗancan na farkon, sai a karɓi shaidarsu a zartar da maganarsu. Shikenan, ko dai a ce ba wasiyya, ko kuma ɓangaren da suka yarda da shi sai a zartar da shi, ɓangaren da kuma ba su yarda da shi ba ai wurgi da shi. Sai Allah ya ce haka Allah maɗaukakin sarki ya muku bayani, haka yake son ku zo da shaida. Sannan daga cikin hikimar wannan bayanin, aw yakhafu an turadda aymanun ba'da aymanihim, daga cikin fa'idar yin wannan tsaye da shaidar, saboda kada wani ya zo da shaida ko ya ce a ce yayi wasiya a kiyarda ga shaidu. Dama fa'idar shaidu ce nan. Shaidu su kullun a mahanga ta shari'ar musulunci a kotu ko ba a kotu ba, abinda ake so shine su ƙarfafi maganar da ake magana a kanta. Shi yasa aka ce asali wanda ya kawo ƙara, to shi zai tsaye da shaidu. Annabi sama ya ba mu ka'ida, ya ce albayyinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara. Asali wanda ya kawo ƙara, to shi ake cewa ya kawo shaidu. Duk da lafazin albayyina a fiqhin musulunci ba kawai shaidu ake nufi ba, a'a ya zama wani abu da zai zama yana goyen bayan maganarsa. To daga cikin su akwai shaidu. Shaidu ana tsaye da su domin su goyi bayan, su tabbatar da abin da ake magana a kansa gaskiya ne. Shi yasa ai za mu ga Allah ta'ala da kansa ya makansa shaida, ya tsaye da mala'iku suka masa shaida, ya tsaye da masana ilimi na addini suka masa shaida a kan cewa shi kadai ya cancanta abauta masa. Ya yi amfani da lafazin shahada, shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilm. Kun ga shaida ce. In akwai wani da yake da shakka a game da cewa Allah ɗaya ne, to Allah ne shaidan kanshi. Daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai mala'iku. Daga cikin masu shaida akan cewa Allah ɗaya ne akwai malamai masana addini. To kun ga fa'idar shaida kenan. To shi yasa sai aka ce ai a wannan zamanin namu da muke rayuwa, rigingimu nawa ake da su a kotunan mu sakamakon kin tsaye da shaida a lokacin wasiyya? Za ku iya kirgawa? Ba wanda zai iya kirgawa. Akwai wanda har a gidan rediyo ake sawa. Ka ji an yi shekaru ana rigima a kan rabon gado, kuma wasiyya ce ta jawo. Wasiyya ce aka ce an yi, amma da aka tashi yin wasiyyan nan kila ba a rubuta ba,
bayan ba a rubuta ba sannan ba a tsaye da shedu ba to dole fitina ta afa Shaykhul Islam Taymiyyah rahmatullahi alayhi yace daga cikin abin da ke dalbalta rayuwar mutane yasa mutane ba za su samu zaman lafiya ba kin bin abin da shari'ar musulunci ta tsara musu na hukunci duk lokacin da mutane suka kauce ma wani hukunci da shari'ar musulunci ta ce gashi sai suka kauce suka karkace suka kibi to ka saurari abin da zai biyo bayan su karshe sai Allah ta'ala ce wattaqullah ku yi takwa ku ji tsoron Allah ku bi umarnin Allah ku nisanci abin da Allah ya hana wannan wasiyyar da aka ce a rubuta ta kuma a tsaye da shedu tana cikin takwa yin wasiyya shi yasa a can a bakar yace haqqan 'alal muttaqi kutiba 'alaykum idha hadara ahadakum al-maut in taraka khayran al-wasiyyatu lil-walidayni wal-aqrabin bil-ma'ruf haqqan 'alal muttaqi rubuta wasiyya da tsaye da shedu a game da rubuta wasiyyar nan takawa imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi aikata abubuwan da Allah ya bada umarni da nisantar ababen da ya hana to wasiyya na ciki a rubuta ta a tsaye da shedu guda biyu asali su zama musulmai daga cikin dangin mamaci idan ba su zama musulmai ba a halin tafiya babu laifi a yi amfani da kafirai guda biyu su zo su rantse in sun kawo wannan wasiyyar a matsayin shedu sai Allah ta'ala ya ce wasma'u kuma ku ji lafazin sama'i yana lazimta ijaba shi yasa daga cikin lawazim na sufofin Allah as-sami'u akwai al-ijaba ko al-istijaba amsawa wasma'u nan ba kawai ku ji ba kawai a'a nan wasma'u ay istajibu ku amsa wannan umarnin da aka baku ku amsa shi ku di shi shi yasa aka bude da ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka bada gaskiya ga Allah kuka yadda da Allah a matsayin ubangiji wanda ya cancanta a bauta masa shi kadai kuma kuka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine manzon da zai kawo muku hukunci daga Allah sai aka ce shahadatu bainikum aka yi bayani to shine Allah ya ce wasma'u kuma ku saurara ku ji kuma ku bi sannan wallahu la yahdi alqawmal fasikin Allah baya shiryatar da mutanen da ba su bin tsarin Allah fasiki ne saba ma umarnin Allah mai bayyana sabo a fili shine ake ce masa fasiki ashe ki rubuta wasiyya da kin tsaye da sheda a game da ita fasikanci ne domin al-fisqu shine izharu al-ma'asi bayyana sabo a fili shine ake cewa fasaka ai shedan da yake yin sujada da aka ce masa fasaka an amri rabbih ai azhara al-ma'siyata ya bayyana sabo cewa shi ba zai bu ba ana khayrun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin a'udhu liman khalaqta tina haka yace saba ma Allah afa'saita amri inja annabi Musa to fisqu tina to Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasikai me ake nufi da Allah baya shiryatar da mutanen da suke fasikai wasu suka ce la yahdihim ila aljanna Allah ba zai shiryatar da su gane hanya aljanna ba wasu suka ce la yahdihim a wajen Allah madaukakin sarki ya sani mutumin da a ilimin Allah wanda mu ba mu sani ba Allah ya rubuta cewa shi fasiki ne zai shiga wuta to Allah ba zai shiryatar da shi ba duk yadda zaka masa wa'azi ba zai ji ba amma kai ba zaka gane fasiki ba Allah ba zai shiryatar da shi ko zai shiryatar da shi ba aikin ka ci gaba da wa'azi ka ci gaba da karantarwa Al-Imam Ash-Shawkani rahmatullahi alayhi bayan ya kawo waɗannan ayoyin guda uku aya ta 106 aya ta 107 aya ta 108 waɗannan ayoyi da suke bayani akan tsaye da shedu guda biyu a game da wasiyya sai yace wa hasilu ma tadammanatu aw ma tadammanahu hadha al-maqam yace dunkulallan abinda wannan matsayar ta shari'a a cikin min al-kitab al-aziz daga cikin littafin Allah madaukaki ta kunsa anna man hadaratu alamatul maut duk mutumin da alamomin mutuwa suka bayyana a gare shi aka fara bashi ruwa duk dai alamu kila malikitoci su bayani likitoci suna gane Allah ya sanar da su a cikin binciken su na ilimi suna ganawa da mutuwa zai shi yasa har sukan kira wani zubin dangin mamaci masu cikin dangin sa sai su kira wani mutum da suke ganin mai natsuwa ne ware shi gefe guda su ce to muna baka hakuri ko ka daina ma siyan magani kawai wannan dan uwan naka ko zai ƙara kwanaki bai wuce kwana biyu ba kilawa biyu suka rage mai sai ya mutu to suna da alamomin su da suke gani kuma malamai sun yadda da waɗannan alamomin akwai alamatul mauti inda al-atibai akwai alamatul mauti inda al-fuqaha likitoci suna gane mutuwa mutum zai mutu suna ganin alamomi ilimi ne ba gaibu bane duk da wani zubin za su iya kuskure ko duk yadda mutum ya kai a matsayin masani zai iya kuskure sannan dangin mamaci suna gane wane zai mutu Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan uwan babansa ne dattijo ne ya gane manzo Allah ta sama zai rasu shi yasa ya ja hannun sayyidina Ali ya ce masa ni mu banu Hashim muna da wata alama muna gane in dan uwan mu zai mutu yana kwance muna ganin alamomi saboda haka ni na gane manzo Allah ta sama lokacin shi yayi mu je ni da kai mu tambaye shi shin idan ya rasu mu ne daga cikin dangin sa zamu zama khalifa zamu fitar da khalifa ko ko ba daga cikin mu bane kun ga sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib ya gano cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu alama ce da ta to amma tambayar cewa aje a tambayo annabi sallama shin a cikin dangin su wani zai zama khalifa ko ko ba cikin dangin su zai zama ba sai zama ba da taku bane sai sayyidina Ali shi kuma sai Allah ya sa mai da taku sai ce a kada mu tambaye shi idan ya ce mu ne to duk wanda ya fada da mu a kai zai kafirta kuma bala'i zai ja maka kansa a gefe guda in ya ce ba mu bane to har abada ba za mu zama ba so da ka abakka za cikin gashin ta ka a tona sayyidina Ali ya hana so da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ga wanda zai zama khalifan sa ba kowa ya haddace wannan magana ya karan da mun ce sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishara game da sayyidina Abubakar isharori masu ƙarfi akan cewa shi zai zama khalifa bayan sa to kun ga shine wannan shine al-Imam Shawkani rahmatullahi alaihi yace idan yaga alamomin mutuwa sun zo masa ashhadu ala wasiyatihi adlain min udulil muslimin wannan musulmin ya tsaida shedu guda biyu akan wasiyarsa shedu biyu daga cikin shedun musulmai adilai a cikin musulmai fa in lam yajid shuhudan muslimina idan bai samu shedu musulmai ba wa kana fi safari kuma yana cikin halin tafiya ne Malam Ash-Shawkani yana son ya dunkule mana bayanin waɗannan ayoyin ne guda uku ya ba mu sako dunkulalle a matsayinsa na babban malamin tafsiri shi Allah ta'ala yana nuna mana cewa idan ɗaya daga cikin mu musulmai mutuwarsa ta zo ya ga alamar cewa ba zai ci gaba da rayuwa ba to Allah ya ba shi umarnin cewa ya tsaye da shedu guda biyu asali su zama daga cikin musulmai idan bai samu shedun nan guda biyu musulmai ba to me zai yi wa waje da kuffaran amma sai ya samu kafirai jaza lahu an yushida rajulain minhum ala wasiyatihi ya halasta ya tsaye da shedu guda biyu daga cikin kafiran nan su masa sheda akan wasiyar da ya yi su kawo ma danginsa wannan takaddar kuma a ga sa hannunsa a ciki bayan shi ma sa hannun shi bayan kuma ga rubutun shi da aka sani kun ga rubutu ko shi yasa duk yadda zamani zai kai kun ga rubutu ka ku yi wasa da rubutu kada kwakwalwarka ta faɗa maka cewa ka ƙware a kwamfuta ka daina rubutu duk yadda ka iya kwamfuta to ka riƙa ɗaukan alƙalami kana rubutu idan bincike kake yi a jami'a kada kawai sai dai ka ɗau kwamfuta bulbul kai ta rubutawa a kwamfuta ana cewa an zo an sace maka kwamfuta shikenan an sace ka kai ma ka riƙa rubutawa ka rubuta abu a takarda ka ajiye sai kuma ka shigar a kwamfuta wannan shine abin da malamai na wannan zamanin masu hikima suke bada umarni suke bada wasiya cewa a yi amma ka zama baka rubutu na da muhimmanci a musulunci ku duba fa sai da Allah ce wala takhuthu bi yaminik al computer laysat yaminan Allah yana ce ma manzo sama ba da hannunka kake rubuta na dama ba shi manzo sama bai rubutu to rubutu abu ne babba a cikin al'umma a cikin wannan al'umma ta mu nun wal qalam yawma yashu so da kai rubutu na da muhimmanci yanzu wannan babin da ake magana akan sa na rubuta shaidu fanni ne fa mai cin kansa a cikin in ka ga littafin da aka rubuta akan abin da malamai suke ce mushi al-mawasiq al-mawasiq yadda ake rubutu ake documentation a musulunci in ka ga dubga dubga littafin da aka rubuta ya ake rubuta wasiya wasiya kaza ya ake rubuta shaidar dawon aure ya ake rubuta shaidun bashi ya ake rubuta shaidu na zina har shi sai an rubuta kada kafin a gama shari'a wani yazo ya ce ai shi bai bada shaidar ba a ka rubuta da kanka gashi ka sa hannu a gaban alkali to abu ne mai muhimmanci to ya rubuta sannan ya tsaya da shaidu guda biyu fa inir taba bihima warasatul musi idan dangin mamashi suka yi shakka a game da wannan wasiyar da shaidin da waɗannan suka zo suka bada halafa billahi sai su rantsa da Allah ala annahuma shahida bil haqqi akan cewa wallahi shaidar da suka bada ta gaskiya ce wama katama min ash-shahadati shay'a kuma su rantsa da Allah su ce wallahi ba su koye komai ba a cikin shaidar nan tsakanin su da Allah suka bada shaida abinda za su fadi kenan wala khana mimma tarakahu al-mayt shay'a sannan ba su ci amanar abinda mamacin nan ya bari na wasiyarsa ba ko dan kada su rantsa da Allah sannan a karbi maganar shi fa in tabayyana ba'da zalika khilafu ma aqsama alayhi amma in daga baya sai sabanin abin da suka rantsa a kansa ya bayyana sun rantsa sun ce sun faɗi gaskiya shedan nan sun yi ta dan Allah shi ya rubuta wasiyyar nan ya sai da su a matsayin shedu daga baya sai ta bayyana cewa ƙarya suke yi min khalalin fi shahada sai aka gane akwai wani tasgaro a cikin shedar su ya zama akwai tukka da wawara a cikin bayanin su misali shi tafiyar da yayi taraba ya tafi in faɗi gari kila a fi ganewa taraba ya tafi su kuma sai ga su sun zo daga Lagos suka zo suka ce ai a Lagos suka haɗu da shi kuma an tabbatar da cewa a taraba ya mutu su kuma sai ga su sun zo daga Lagos me ya haɗa taraba da Lagos kun ga an samu khalal an samu gibi a sheda shi ya mutu a taraba kuma ba a da labarin ya je Lagos su kuma sai ga su takanar daga Lagos sun shigo mota kila ma jirgin sama suka hau domin abin da suka shirya kila a zuciyarsu suka zo kila nan garin Zaria sai suka ce ai gashi wannan nan da ya mutu sun ji labarin ya mutu amma dama kafin ya mutu ga huddar da ta gudana tsakanin su kuma gashi da bai da lafiya su ya tsaya a matsayin shaida cewa ayi kaza da dukiyarsa to kaga an samu tasgaro an samu damuwa to anan kage ta bayyana cewa ƙarya suke yi ba za a karbi shaidar su ba أو ظهور شيء من تركة الميت زعم أنه قد صار في ملكهما بوجه من الوجوه فوقما سيسو دنجم ممشا سيسو زو سيسو شيء أي أبندكو كشيء وسيئنا كافن يموت ما ياسيد الشيء ياسيد الشيء تو يدعي وسيئة دا أبند يسيدا كان أي وسيئة دا أبند باناك با شرط وسيئة متنزي وسيئة ندا أبند يملكا ba ka yin wasiya da abin da baka mallaka ba to sai suka yi haka to me zaki halafa rajulani min alwarasati wa umila bidalika to sai su dangin mamacin su rantsa cewa shaidar da waɗannan suka zo da ita ta ƙarya ce su ma su rantsa da Allah daga nan wa umila bidalika sai ya aiki da maganar maganar waɗancan kuma ayi wurgi da ita al-Imam Shukani ya fito mana da maganar ya ƙara fito mana da ita sosai ko to bayanin da yake nan a cikin littafin sa na tafsiri Fathul Kabir الشيخ السعدي رحمة الله عليه يتشي وحاصل هذا أبند حكتي هكون تاوى أن الميت للي ممشي إذا حضره الموت في سفر ونحوه إذا متوا تزو مكينا حال تفيا خوكم مكمن شن تفيا مما هو مزنة قلة الشهود المعتبري دقا تشين أبو بوان دزاس إيجاو ويزمب أسامو شيدوا لندزاع يأنتين شيد السبع أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين واجبين يتأيد شيدوه دابي عدلي مسلمين فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين إذن بيسام شيدوه بسي كافرين قدابي جاز أن يوصي إليهما فباب ليتي مسوسية سزمان مس شيدوه ولكن لأجل كفرهما سيدي سبو دا كافر تنسكدو بافا saboda kafircin su fa innal awliya idar tabu lallai dangin mamacin idan suna da shakka bihima a game da waɗannan shedin kafirai guda biyu fa innahum yuhlifunahuma ba'da as-salati sai su sa su rantsa bayan sallah sallar da suka yadda da ita annahuma ma khana wa ma kadaba wa ma ghayyara wa ma badala su rantsa da Allah cewa basu ci amana ba basu ƙarya ba basu canza komai a cikin wasiyyar nan ba yadda yayi ta haka suka kawo ta fayabra'ani bidhalika min haqqin yutawajjahu ilayhima daga nan sai su kubuta daga wannan haƙin da ake da suka zo da shi cewa eh an yadda da shi da shi sai rantsa fa in lam yusaddiquhuma idan da suka kawo wannan shedar sai aka ki gaggata su dangin mamaci suka ki gaggata su wa wajadu qarinatan suka samu wata alama tadullu ala kadhibi ash-shahidain wacce ke nuna cewa masu shedan nan ƙarya suke yi fa in sha'a awliya'ul maiti to idan dangin mamacin nan sun ga dama fal yaqum minhum musnani to mutum bi daga cikin su su miƙe fa yuqsimani billahi sai su rantsa da Allah la shahadatuna ahqqu min shahadati ash-shahidain al-awwalain su ce shedan mu ta fi zama gaskiya fiye da shedan waɗannan mutanen guda biyu saboda haka ba za a karɓi shedar su ba wa annahuma khana kuma su rantsa da Allah cewa waɗancan sun ci amana wa kadaba kuma sun yi ƙarya fayastahiquna minhuma ma yad'una daga nan sai su cancanta a yadda da maganar su ƙarar da suka kawo cewa waɗancan ba su da gaskiya sai a yadda da maganar su kun ji yadda ake a musulunci wallahi ƴan uwa babu nasara babu kubuta babu jin daɗi sai an bi musulunci in aka bi musulunci ba wanda za a cuta yanzu ku duba fa kafirai ne fa nan fa wai kafirai makiyan Allah amma duk da haka al'amari ne na zamantakewar yau sai aka ce lalura za ta iya jawowa a jawo su a yi amfani da su asali su zaman su musulmai ba su da bukatar shi kafiri musulmi bai da bukatar shi asali to amma akwai dalilan da suke jawowa musulmi ya bukaci kafiri akwai dalilai wannan na ciki tafiya ta kama mutum Allah ya umarce shi ya wasiya mutuwarsa kuma ta zo kuma ba musulman da za su masa shaida to babu laifi da baki wuni gara baki-baki a cikin kafiran sai a dan zazzabo domin laifin sawa'a haka Qur'ani ya ce kafirai ba duka halinsu ya zama ɗaya ba akwai kafirin da kiyayyarsa a fili take akwai kafirin da yake mujamala me mujamala shine yana dan nuna maka cewa yana dan kyautata maka mu'amala shine mujamala ko da yana da wata damuwa a cikin zuciyarsa amma dai a fili yana nuna da Allah a ci gaba da zaman lafiya babu komai amma idan kaga kafirai sun bayyana gabar su a fili to Qur'ani ya ce wa ma tukfi suduruhum akbar abinda suka boye a zuciyarsu ya fi girma in kafiri ya kalle ka ya ce maka ban kaunarka to a zuciyar shi yana cewa ne yanzu nan da zan samu dama kashe ka zan abinda kafiri yake faɗi kenan to irin waɗannan bayanan su ne za a ce ba a san yin su kuma dole ne kuma kowa ya sani su kafirin sun sani musulmai ma sun sani an san irin zaman da ake yi amma ba inda aka ce musulmi ya je ya cutar da wani kafiri kuma kafirai ba inda za su samu adalci su kansu sun sani sai idan suna ƙarƙashin musulunci da kansu sun rubuta a rubuce-rubucensu kafirai waɗanda suka yi adalci suka faɗi bayanin yadda musulunci yake cewa babu wani tsari da aka taɓa yi a duniya ne ba kowa haƙƙinsa ya tsare ma kowa haƙƙinsa sai tsarin musulunci mun kawo kissa sayyidina Umar radiyallahu anhu rannan da dattijo kafiri sayyidina Umar ya ce ya za a yi mu ci ƙarfinka mu ci gajiyarka kana da ƙarfi kana matashi sannan ka tsufa sannan kuma mu ce ka kawo jizya jizya ta ƙarfafan kafirai ce ƙarfafan kafiri shi ake cewa ya kawo jizya amma ya tsufa ya za a ce ya kawo jizya sayyidina Umar ya ce ya zo ya riƙa karɓan ma ɗauni na wata-wata da za a riƙa ba shi a baitul mali na musulunci kafiri in yana ƙarƙashin daular musulunci ya yadda zai zauna a ƙarƙashin daular musulunci ba zai cutar da musulmai ba ba zai riƙa munafurci ba ba zai riƙa hada baki ta waje da kafirai ƴan uwan shi ba yace zai zauna lafiya musulunci zai tsare masa haƙƙinsa akwai ghayrul muslimina fi shari'ati al-islamiyya akwai waɗanda ba musulmai ba da matsayinsu a cikin musulunci idan da matsayi suna da matsayi kai an taba daular da ce azarbabi daular daula ce ta musulunci daular banu al-abbas ta kafu daga shekara ta 132 ta rushe shekara ta 656 daular banu al-abbas saboda sakwasakon su sai da suka kaima suka rika iban waɗanda ba musulmi ba suna ba su makamai har ministoci sai da suka rika ba su kuma daula ce ta musulunci suka rika ba su har sakataren gwamnati sai da aka zaba a cikin su da accountant general suka rika ba su duk da wannan yana cin abin da ya jawo gugujewar su kuma to amma dai ana nuna maka yadda musulmi yake da buɗe zuciyarsa ya ba wanda ba shi ba dama ya shigo cikin shi ma ya zauna da shi a matsayin kasuwanci ko a matsayin ya zo ya zauna a matsayin cewa shi dalibin ilimi ne zai koyi wani ilimi da sauran yin wannan ko makwabtaka da ana yi kuma musulunci ya tsare musu haƙoƙin su al-imam abu hanifa a mazhabin sa a unguwar kafirai da wani musulmi zai tashi ya kasassaba ya tafi ya je waccan unguwar ta kafirai da suke zaune suna ƙarƙashin daular musulunci sai ya je ya ga wani tulu na giya ko ya ga kwalaban giya ya fasa musu al-imam abu hanifa sai ya ce ya biya hujja sai ya ce li'annahu malun mutaqawwamun 'inda sahibihi saboda dukiya ce mai kima a wajen mai ita kuma shi a wajen shi ai halatta ne shako amma malamai saura suka ce a'a al-imam abu hanifa wannan magana ce tsauri mutum ya je ya fasa kwalban giya a ce sai ya biya sai dai kada ya je a ce kai ya je ya fasa amma fa in ya tafi ya fasa ba da izinin kowa ba kuma za a ce sai ya biya ba kun gane ai fikihu to shine wannan duk wannan yana nuna maka yadda musulunci ke da adalci yake tsara haƙƙin kowa bai yadda a cuci wani ba gashi har kafiri an ce an bashi dama ya zo ya musulmi shaida to amma me yasa kullun kafirai ba sa son a zauna lafiya kuma duk inda suka samu dama akan musulmai su suke cutar da musulmai Qur'ani ji ya mana wannan bayani sai dai mu ne muka rufe idan mu ga bayani balo-balo muka ki yadda da shi mu an ce mu tsara haƙƙin su amma su ba su tsara haƙƙin mu Allah shi kyauta Allah ya ganar da mu babban malami al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi yake cewa wal hikmatu allati min ajliha hikmar da ta sa lam tuqbal fi shari'ati al-islam shahadatu ghayri al-muslimina ba za a karbi shaidar wanda ba musulmai ba a shari'ar musulunci illa tid-darurati sai da darura me hikima shi wannan malamin ibn ashur muhammad al-tahir ibn ashur malami ne da aka yi shi a nan kasar tunisiya yana ɗaya daga cikin malaman da aka yi su masu ilimi da yawa a cikin wannan karnin ya rasu kusan shekaru 40 da suka wuce ya taba zama mufti mai ba da fatawa ga baki ɗaya na ƙasar tunisiya ya yi zamani da wani shugaban ƙasa da ake ce masa burkiba wanda ya nemi ya hana azumi a ƙasarsa ya ce saboda azumi na kawo rauni in aka yi azumi ana raunana in aka raunana ba za a iya aiki ba in ba a iya aiki ba to tattalin arziki kuma zai yi ƙasa so da aka yi ce duk ma'aikatan gwamnati su daina azumi aka yi mitin aka kira a Sheikh Muhammadu Tahir ibn Ashur wanda za mu kama gana su yanzu muke kama gana su yanzu cewa shi zai fito ya jawabi a lokacin ya kai kusan shekaru 90 a duniya shine mufti aka yi mitin ya nemi ya gamsar da shugaban kasa ce a shi dai abin da yake so a je a yi bayani a rediyo kuma Ibn Ashur zai je bayani shikenan Ibn Ashur ya zo yan jarida suka zagaye shi aka sa live mubashir aka sa kai tsaye a gidajen talabijin na kasar Tunisiya yayi hamdala yayi salati ga manzal su mai ce to shugaban kasa ya umarce ni ga abin da yace in yi ya fadi da abin da shi suka yi da shugaban kasa bayan ya gama sai yace haramun akaina da wannan shekarun nawa in zo in turguda dokar Allah so da kai da abin da shugaban kasa ya fadi ƙarya ne babban malami ne masanin hikimomin shari'a wannan tafsirin nasa tahrir wa tanwir ya rubuta shi ne akan fitar da hikimomi na shari'ar musulunci a game da hukunce kowane hukunci mai hikimar sa da Allah ya ce ai sallah to mai hikimar yin sallah azumi mai hikimar yin azumi zakka mai cece hikimar ta hajji mai hikimar yin sa to shine nan sai yake ce mana a cikin wannan littafi nasa at-tahrir wa tanwir dalilin da yasa hikimar da ta sa Allah ta'ala yace ba za a karbi shaida kafirai ba shari'ar musulunci tace ba za a karbi shaida kafirai ba sai idan akwai lalura ku ji wannan da kyau inda mar'a imal hafiz darura a wajen ma malaman da suke ganin cewa za a kira kafiran su zama shaidu inda lalura ai mun fadi cewa al-imam ahmad abu hanifa malik ash-shafi'i sun tafi akan cewa ba a yi ko kwata kwata ba za a tsaye da kafiri ya zama shaida ba to shine yace a wajen malaman da suke ganin za a iya tsaye da kafirai su zama shaidin a halin lalura to ne yasa haka anna qabula ash-shahadati tazkiyatun karbar shaida kana cewa mutum mutumin kirki ne duk wanda ka karbi shaidar sa ka ce mutumin kirki ne kuma duk wanda ka karbi shaidar sa ka yadda da shi ka yadda cewa ranar lahira ma zaka iya zama kai ma shaidar sa da wannan ne malamai suka yi tafsilin ka'ida suka ce al-intikhabu shahadatu zabe shaida duk wanda ka zabe shi ka je kan buga masa qur'a ka ce kana masa shaida to kai dana na gobe kiyama ma ka masa shaida cewa ya shiga aljanna daga nan sai ku karasa bayani wannan ita ce ka'idar da malamai suka fitar tana da muhimmanci sosai mu daina wasa da ita a rayuwa shaida da kake badawa ko ka ansa in ka karbi shaida wani ka tsarkake shi idan wani ya je maka shaida ya tsarkake ka so da haka akwai canjin tsarkakewa a tsakanin mai shaida da kuma wanda ake karban shaidar sa wanda zai ma wani da wanda ake mawa in kama wani shaida ka tsarkake shi in kai ma wani ya karbi shaidar ka ya tsarkake ka wa ta'dilun kuma kana cewa wani adili ne lishahid ga shi wanda ake ma shaida wanda yake shaida wa tarfi'un li miqdarihi sannan duk wanda ka karbi shaidar sa ka dauka ka matsayin sa shi yasa aka je kotu aka ce ba za ka karbi shaidar ka ba da to shikenan ka tashi aiki a gari ka tashi aiki a gari magabata hatta shaida yanzu a kasar Saudi Arabia ganin wata a kotu ake zuwa ansa idan yanzu mutum ya ga wata sai ya je kotu ya je kotun da yafi kusa da shi sai ya je a ce ya ga wata zai ce ya ga wata a kotu za a ba kotuna a bude da yamma ranar da za a duba wata sai mutum ya je kotun da yafi kusa da shi sai ya je ya rubuta a tsaye da shi alkali ya mashi ya rantsar da shi a yadda a ce kai musulmi ne a ce ya faɗi kalmar shahada ya ce ya yadda da manzo Allah sama manzon Allah ne a masa wasu tambayoyi a gane cewa ba sha biyu da rabi bane shi daidai yake shikenan sai a rubuta shaidar shi da haka suke hahadawa a sanar da ganin wata to mu ba ko kina abin da ake yayi kama da wannan ka je wajen mai anguwa kuma ya tattara ya tafi wajen dagaci ya tattara ya je wajen hakimi kuma ya tafi wajen sarki babba shi kuma ya tattara ya kai masarkin musulmi sai kama da shi duk kusan abu dai ne shaida kake badawa to ka je ka ce ka gani a ce ba yadda ba a ce baka gani ba a halayen mutum ne aka ce ba a yadda da su ba mutum ya tashi aiki ka zo wajen wani ka ce masa don Allah kana neman aure kana sai maka jagoranci ya je ya nema maka aure ya gabatar da kai ce gaskiya ba zan je ba ce saboda mai alagatu malam ko saboda mai alhaji ko saboda mai ran kai dade ce kai ne fa alayi fa ga abin da kake aikatawa ni ban ma taba ganin ka an yi salatul jama'a da kai ba ban taba ganin ka an yi sallar jami'i da kai ba yaushe kake zuwa wani masallaci kake sallah sai ga mutum ya fara zazzare ido ko kuma yace jiyan nan na ji ka alayi kana cewa kai baka jin kunya uban kowa to kai da baka jin kunya uban kowa ka tsaye da ni shaida sai ni ba zan maka shaida ba ka ga tashi aiki ko kuma yace to shikenan zan je yana zuwa sai ce to wani ne tuho ne yace yana san yakka ya ce in zo in neman masa auren yakka in nema masa izini amma ba zan boye maka ba tsakanin da Allah dan wiwi ne in ka ga zaka bashi ka bashi ka ga tashi aiki ai so da ka sheda na da muhimmanci a musulunci kada mu rika wasa da shedan nan ba kowa za a tafi shaida shi ba, sannan kuma ba kowa ake tsaidawa shaida ba. Tana da muhimmanci. Ku ji fa Allah ya ce wa aqimu shahadata lillah, Allah ya danganta shaida zuwa gare shi. To shine Ibn Ashur ya ce in ka karbi shaidan mutum to ka daga matsayinsa. In ju'ila khabaruhu maqta'an lil huquq, domin an sanya shaidarsa da maganarsa ta zama ta yanke hakki, ta bada wani hakki daga hannun wani a ba wani. Kaga ba karamin aiki bane sai mutumin kirki. Amma mu yanzu tunda duk ba waɗannan abubuwan ake yi ba, shikenan sai mutum ya aikata abin da ya ga dama, ba komai. Tun an san shi lalatacce ne, amma sai a dau aure a bashi, kuma kai mamakin ka ga wanda zai je masa shaida auren, kuma ya sani. In bai sani ba, abin ya boye a gare shi, zahiri ya aiki da shi, wallahi kada a kama shi da laifi. Amma in ya sani ya boye, to wannan yayi babban mummunan zinubi. Ka je ka ba da shaida ƙarya, ka san mutum ba mutumin kirki bane, ka je ka ba da shaida akan shi cewa a matsayin mutumin kirki ne, ba daidai bane, musulunci ya hana wannan. To shi yasa aka aje kafirai jefe guda, in akwai wanda bai cancanta a karɓi shaidarsa ba, ai kafiri ne, ai gara fasiki da kafir. Faqad kana ba'd al-qudat min as-salaf yaqulu lish-shuhud, wani alƙali daga cikin magabata ya kasance yana ce ma shaidu, idan aka kawo shaidu a kotun sa, sai ya ce musu ittaqullaha fina, ya ku shaidu ku ji tsoron Allah a game da mu. Fa antumul qudatu wa nahnu al-munaffizun, ku ne alƙalai shaidu, da maganar ku nake aiki, mu dartarwa kawai muke yi. Da alƙalancin alƙali yana aiki da shaidu ne, abin da ya bayyana a gare shi. Shi yasa ai a wasu mazhabobin suka ce la yakunu al-qadi shahida, alƙali baya zama shaida. Misali alƙali ya zo wucewa a motarsa, kawai sai ya ga ana dambe, sai ya koma gefe ya kalla. Da ya koma gefe ya gama kallo ya tuka motar shi ya gaba, ya zo kotun shi ya zauna kenan, sai ga ƙara ta zo akan wannan ka fadan da ya gani ana yi a gari, to kamar bai gani bane, ba ruwan shi. Kowa ya tsaye da shaida, wanda ya zo ya ce an cire mishi haƙori ya kawo shaidu, wanda ya zo ya ce an cire mai ido ya kawo shaidu, amma alƙali ba ruwan shi da abin da ya faru. Shine suke cewa hal yahkumu alqadi bi'ilmihi qa'ida fiqhiyya, shin alqali na hukunci da iliminsa, abin da ya gani ana yi a fili. Malamai da yawa suka tafi akan cewa la yahkumu alqadi bi'ilmihi, alqali ba zai hukunci da iliminsa ba, ya bari abin da shaidu suka yanke suka tabbatar shi zai aiki da shi. To kun ji maganar sa tana da tsawo, za mu ci gaba insha Allah ta'ala a darasi na gaba, mu ji bayanin da yake akan hikimar da ta sa, me yasa shari'ar musulunci ta ce ba za a karɓi shaidun shaidar kafirai ba, sai idan da lalura. Allah ya ƙara ganar da mu addinin sa. Allah madaukakin sarki ya tsarkake mana zukatanmu, Allah madaukakin sarki ya ƙara mana fahimta a cikin alƙur'ani. Akwai neman taimako da aka ce ana yi na marayu, saboda haka sai mutane su ba da gudunmuwarsu, Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa wai yana tambaya ne, yana mafarki akan da ayoyin alkur'ani ko me haka, ko ni zai ban iya fasarar mafarki ba, amma dai in kana mafarki da ayoyin qur'ani shikenan sai ka gode ma Allah. Yanzu da ayoyin shedan kake mafarki da su, ai da damuwa, saboda haka sai ka ƙara riƙe qur'ani sosai, kai ta karanta qur'ani sosai sosai, ka riƙe qur'ani. In kuma kana sakwa-sakwa to ka riƙe alkur'ani sosai. Wannan ce da wata shimfiɗa irin ta Ummu Sulay, inna Allah la yastahyi min al-haq, yace mallan jiya an yi bayani akan ladabin tambaya da bayani akan tambayar da bata dace ba, ina fatan waɗannan tambayoyin nawa ba za su shiga cikin su ba. To bari mu ji mallan, akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daya da ya zakke ma matarsa da rana a cikin watan azumi, amma sai shi kadai aka umarta da yayi kafara, ba umarci matar shi ba. Malam mecece hikimar shari'a a cikin haka? So malamai sun tattauna akan me yasa a hadisin ba a ce ita ta yi ba. Wasu suka ce an fahimci cewa matsa mata yi, akrahaha, ya matsa mata ne, so daga tunda matsama ta yayi ita ba hukunci akan ta suka ce shi yasa ba a ce ga hukuncin ta a cikin hadisin ba domin lafazin hadisin cewa waqa'atu 'ala imra'ati na abka ma matata kaga ba ita tace ba ita ta jawo hankalin shi ba to shi yasa sai suka ce hadisi bai fadi ba to sai ahli zahir suka ce tunda hadisi bai fadi hukuncin ta ba duk yadda akai ko matsama ta yayi ko ba matsama ta yayi ba ba azumi akan ta ita kadai zai shi kadai zai shawo halal shi shi kadai zai yi kafarar sa wasu kuma malaman suka ce a'a suka yi rabe suka raba bayani in matsama ta yayi to sai ya aiki da zahirin wannan hadisin a matsayin cewa babu kafara akan ta shi kadai zai yi kafarar sa idan ko ita ta jawo hankalin sa suka shirya har ya sadu da ita to dukkanin su akwai kafara akan su kuma wannan kaulin yafi ai aiki da shi tambaya ta biyu ina ganin ita ce kaman bata shiga cikin ka'idar ba wai su wasu sunaye ne yake fadi wai ya halarta a sa su na ce muku daina tambaya game da sunaye na ba ku labarin safinatu ko safinatu da sakinatu da safinatu da safiya sunanta safinatu wani ya fassara mata yace wai sunanta kwalakwale kai jami'a kawai ta kama kuka an ce sunanta kwalakwale tace ita Allah baranci an canza mata suna sunan da take so ita yanzu daga yau ba sunanta safinatu ba sunanta safiyatu so daga ba a fassara sunaye ku daina tambaya kan fassara sunaye akwai damuwa in ana fassara sunaye wanda ba a riga an sa musu sunayen ba to idan za a sa sunan idan za a sa sunan ka zabo sunan sahabbai ka zabo sunayen annabawa sahabbai mata da maza sannan a cikin magabata wanda suka yi rayuwa da annabawa akwai su ba Maryam mace akwai Maryam babu Asiya da Sinun da Hamza da Sinun Asiya ba Asiya ba bata suna ne mai kyau da sunan sunaye ka dawo cikin sahabbai matan annabi sallallahu alaihi wasallam sauran matan sahabbai a sa sunayen su amma tambaya game da sunaye in tubda lakum tasu'ku ai kun tuno fassara in tubda lakum ko hukuman ta ba in tubda lakum tasu'ku so da kada wani ya rika fassara sunaye ko a rika tambaya ai ta fassara sunaye sai ya jawo damuwa akwai wani dan uwa da yace ya shiga cikin wata damuwa dan Allah ɗan uwa su sa shi a cikin addu'a yace ya shiga wani hali na rashin lafiya da ba su suka yana roƙon ɗan uwa musulmai su sa shi a cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya yaye masa Allah ya yaye mana dukkan mu damuwar da take gaban mu babu wani musulmi da bai da wata damuwa so daga dukkan mu Allah ya yaye mana damuwar mu mallan dan Allah kai tsokaci ga wasu bayin Allah sai kaga imam yayi kabbara harama amma sai fama suke da nafila to ba a san ai nafila mutum ya shigo masallaci ya ga an tsaye da sallah idza uqimati ssalatu fala salata illa al-mafruḍah idan aka tsaye da sallah to kada wani ya kirki wata sallah sai idan farilla ce malaman malikiya suka ce idan ya riga ya kai raka'a daya yi ruku'u a raka'a farko to ya karasa amma idan bai kai raka'a daya ba bai yi ruku'u ba to ya kwance wannan sallar tasa domin ya samu kabbar harama tare da lima so daga duk Allah mutane su rika tsara waɗannan farillai su aka fi son a tsari idan mutum ya tsara farilla to daga nan kuma sai ya kara da nafila mun gane ai dan da ba a haife shi ba ta hanyar aure ba shi da gado mala a taimake ni da hujjoji dan Allah aboki na ma to ban gane tukka waje babin nan dai dan da aka haife shi ba ta hanyar aure ba malamai suna da maganganu guda biyu a game da zai yi gado ko ba zai yi gado ba a malikiya ba zai yi gado ba da wasu mazhabobin amma akwai malaman da suke ganin zai iya gado in baban ya yarda da shi kafin ya rasu ya ce eh ya yarda dan shi ne amma ko da ba ta hanyar aure aka same shi ba suka ce zai iya gado amma dai wannan mazhaba ba aiki da ita a kasar mu ko na baka ni a babi na ilimi in aka je kotu za a warware ko kun raba a gida idan wani ya ce bai yarda bai kai kotu cikin magada alƙalan mu za su warware saboda suna aiki ne da mazhabin malikiya cewa dan zina baya gado shine ya ishlaka rizqun waye zayo azzina so daga dan zina ina azina da daga cikin mawani ul irq ina cin abin da ke hana gado Allah shi tauta Allah kada ya sa haka ta faru da fatan Allah ya kara wa malan lafiya da kwanciyar hankali bayan haka malan dan Allah muna neman addu'ar ku domin muna cikin wani wata jarabawa da Allah ya dauro mana muna neman mafita da ubangiji ya biya mana bukatun mu amin to duka da yin wannan ne Allah ya yi mana gabaci daya amma mu rika karanta alqur'ani yan uwa kuma mu rika tsara dokokin Allah daga cikin abin da ke kawo damuwa a farko akwai kin buduka Allah da watsi da karatun alqur'ani ka ga mutun yana fama da talauci amma tarawihin nan ba zai tsaya yi ba da kai tarawihin nan din an yi sujada ka fadan ma Allah damuwarka ga wata ɗaya shur amma zaka ga mutun yana fama da bakin talauci bai samu komai ba a duniya yana fama da damuwa kala amma za a sallama sallan an yi sa'a ya samu raka'a biyu ta isha'i ko me yaje yake ci har sallar isha'i tayi ba bai zo ba ai masu kudi ne yake tattara musu abinci kala 20 a tebur sita ci inda za ka karfe 10 ba a tada tarawihi ba su ba gonsu amma kai kana fama da talauci kana fama da damuwa amma ba za ka ga mutun ya tsara dokokin Allah ba wannan akwai bala'i a ciki idan Allah ya jarrabe ka yana haska maka hanya ne cewa ka canza hanyar da kake bi to amma za ka ga mutane ba sa bi mutum ga fama da talauci ga damuwa kala amma bai rike dokokin Ubangiji ba ibada baya yin ta yadda ta kamata in ka bi Allah madaukakin sarki Allah zai sanyaya maka imani da Allah da bin dokokin Allah na kawo sa'adatul aish yana kawo ka ji dadin rayuwa mai kyau malaman da duk suka yi rubutu akan abin da ke kawo zaman lafiya a duniya har waɗanda ba musulmai ba akwai wani professor a America da ya rubuta wani littafin sa an fassara shi da larabci da al-qalq wa da al-haya yace ka rubuta damuwa ka fara sabuwar rayuwa katon littafi ya rubuta ba musulmi bane shi kirista ne amma cikin abin da ya kawo na farko yace bin dokokin Allah a Sheikhu Sa'idi da muka karanta maganar sa dazu lokacin yana da rai aka dauko wannan littafin aka kawo masa bayan an fassara shi zuwa larabci da ya karanta littafin daga farko har zuwa karshe sai ce ya Allah ka sa mai littafin nan ya musulunta yace da abin da ya faɗi gaskiya ne shine shi ma sai ya rubuta littafin sa dan karami in ka dauki wannan karamin littafin nasa al-wasa'il mufida lil hayati sa'ida ya kawo wasu hanyoyi guda 21 da mutum ke samun rayuwa mai dadi a duniya to kusan duk abubuwan ya ciro shi ne a cikin wancan littafin na da'il qalaq wa da'il haya to kaga shine wannan sannan ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin yana nan da ransa Sheikh Aizul Qarni hafizahullahu ta'ala shi ma yana da littafin sa da ya rubuta akan wannan babu malamai sun yi rubuce saboda yau mabdul ka'aba da ciwon damuwa ya ma mutane yawa in ka je kasashen turai ga su nan duk abin da ake da shi na rayuwa suna da shi amma kawai sai kaga wani ya mallaki pound sterling na ingila miliyan kaza amma karshe sai ya rubuta wasiƙa ya kashe kanshi me ya ja mishi wannan babu imani babu bin Allah kai kuma kana da dan abin da Allah ya baka dan kadan amma in ka tsara dokokin Allah shi Allah ya baka sa'adatul aishi ka samu rayuwa mai dadi mutanen gari ma sai su kalle ka su zata ka danna wasu miliyoyi ne a ganka tas amma wallahi bin Allah ne wasu duk da kake ganin fuskocin su na sheki ba su cikin damuwa wallahi tsara dokokin Allah ne da yawan roƙon Allah ka rike zikiri ka rike roƙon Allah kai da karatun Qur'ani kai abin dokokin Allah Allah zai yaye maka damuwarka azumin nan yazo tsara dokokin Ubangiji yi azumin gaske ba azumin yunwa ba azumin kishirwa ba azumin gulma kakkai gulma ka kama bakinka daga gulma ka kama bakinka daga cin haram ka tsara dokokin Ubangiji daidai gwaggwado duk ibadun da ake yin su a cikin watan Ramadan din nan ka tsare su da gaske kar tarawihi ta guje maka kar ka rasa tarawihi kar ka rasa sallar asubahi kar ka rasa dukkan salloli ka gani kuma ka rika daga hannu kana addu'a kana cewa ya Allah ka yaye min damuwar nan da nake ciki wallahi Allah shi ya yaye maka amma ba a yi ga damuwa kala kala, damuwa ta gabas, damuwa ta yamma, damuwa ta kudu, ta arewa, ta ko ina, ta sama, ta ƙasa. To amma zaka ga mutum ko bai koma ga Allah ba, mu koma ga Allah ɗan uwa. Fashiru ila Allah, fashiru ila Allah, mu buga ga baki dai mu koma zuwa ga Allah. Al-Qalmuni ya rubuta littafi akan wannan, ya sa masa suna fashiru ila Allah, sai a koma wajen Allah ta hanyar tuba, istighfari, yawan ambaton Allah, karatun Al-Qur'ani, tsare dokokin Allah madaukakin sarki. Da wannan ne Allah zai sa damuwar mu ta zama takawa. Amma in ba wannan muka yi ba, ba abin da ke ba da damuwa, ba abin da ke yayi damuwa. An ban labarin wani mutumi wai yana da hawan jini, ciwon hawan jini ya dame shi, wai ya je wajen likita, likita ya tambaye shi wai me yake ba shi farin ciki a rayuwar shi ya rika yi. Sai ya ce ma likita, wai kallon rectal ka ji wawa wawa, wai rectal ne zai ba shi natsuwa. Yanzu ai dole ya zama yana da rectalin, ba wasu ake zuwa ba, dole ya zama yana da fati ko ya dau wanda yake so, a dauke shi a kada shi, zai ji dadi. In bai ji dadi ba, mai zuciyar shi za ta yi, za ta buga. Ka ji wawa, ka dawo ka rike Qur'ani, ka rike karanta Al-Qur'ani mai girma. Wallahi duk damuwar ka sai ta yayi. Allah yayi mana damuwar mu gabaki ɗayan mu. Allah madaukakin sarki ya sa mana farin ciki a duniya da lahira. Allah madaukakin sarki ya ba mu ƙarfin zuciya da natsuwarta. Allah ya kwantar da hankalinmu, Allah ya saukar da alkhairi a cikin ƙasarmu. Shuwagabanninmu Allah ya musu jagoranci, Allah ya taimake su, Allah ya ba su ikon sauke nauyin da ke kansu, mu kuma Allah ya ba mu ikon yi musu biyayya da addu'a. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.